masu hasashe bana azumi nawa za a yi ai ba masu hasashen bane a nan na ai bi'in kawai yan jin tafsiri ne ba masu hasashe bane kowa faɗa yake da yadda wani ya fi son ai 29 ne saboda ya huta wani kuma yana son sai a cika 30 ladan ya karu amma dai duka ana neman yardar Allah ne shine babba mu san dai no yau nawa ne 30 din ma saura kwana uku ne ko so بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Munayi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Muna cikin wato suratul mu'minun. Muna kan amana. Darasi da ya rage mana a ciki shine zamu tsallaka. Sai mu shiga ayar mu ta gaba. Gashi kuma kwanakin suna ta kara karatuwa yau ana 27 ko ga watan Ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447 ga tambayoyi wasu kamar ba tambayoyi bane ina ganin wanda yace assalamu alaikum malam ina da tambaya ne limami ne limami ya kasance yana jirkita wato ma'anar ayoyi a cikin karatun sallah me hukuncin hakan hukuncin hakan yanzu shi ne ka je ka gyara masa shi ne hukunci da ya kanuna masa cewa bayan ya an gama sallah bi shi har gida ya gugai sa lafiya lafiya fitar ta wuri kaza kana jirkita ma'ana ni na san inda kikkiawar niyya kai zai karba wannan shi ne hukuncin a yanzu kuma sallar da aka yi ta waccan kar kai bincike a kanta kai fatan Allah ya karba kai hakuri ko ba za ka yi ba wani abu kuna barin sa ne sai ku zo ku kawo abin da ba shi kenan ya san ba ta ma'anar Al-Qur'ani kana jirar limamin ba anan yake ba don mun san anan ba mai jinkirtawa ba mai jirkitawa su wanda kake tambaya a kansa baya na kuma kamata ya ka same shi ka gyara masa kuma zai karba wallahi in dai da ikhlasi aka yi bayan an yi sallah sai ka bi shi har gida a wuri kaza idan an ce kaza an karanta da kaza to yana bata ma'ana da haka sai ka gyara in dai har gida ka bi shi ka mutunta shi zai taba kuma ba za ka yi wannan ba yanzu kana son da wanda ya fito daga Bauchi ya bi shi sallah da wanda Kele ya fito daga anguwa kaza ya zo ya bi shi sallah da waɗanda suke tare da shi a guguwa duk yanzu kana neman sai mun yi hukunci akan sallolinsu ba haka ba ne to kuma in ya samu hukunci wata kila kona kona abin sallar ba ta yi ba kona abin kuma da haka shikenan yanzu duk mutanen nan biyu su za a gyara sallar su so shi ne in ka gabar na liman yana yin ta kuma yana shafan sallar to abin da za ka yi kokari shine ka yi kokarin ka same shi don ka gaya masa idan an gyara shikenan in ba a gyara ba makai ta sauke hukuncin ka ba Allah ba zai tobe ka ba har mu kuma anan ka hutar da mu ba sai kawo wata tambaya da za a abin nan ba kai hakuri haka musuluncin yake so gyara yake son ayi ba kawai a cewa mutum kaza kaza ba amsar rubuta muku da dai logo kazan to bari mu ci gaba ga wani ma amma kuma duk ina ga kamar rubutun iri ɗaya ne mutum ɗaya ne ya zauna magalibi har guda duk mutum ɗaya ne ya tsara rubutun duk rubutun na mutum ɗaya ne bari mu ga wannan kuma mai zai ci ya ce assalamu alaikum malam ina da tambaya ne don Allah limami ne ka gani ko ka gani da wannan na ce maka dama mutum ɗaya ne ka ga ba to shi kenan amma dai mun baka amsa akan wannan limami ne ana neman dole dai liman su yayi laifi wani kuma lahaja ce ma haka take faruwa da shi wannan ma rubutun sa ne duk rubutun mutum ɗaya ne na'am ko kai ne mai ita da assalamu alaikum Allah ya kara wa malam wato tadabburi ko da takawa dare to sai abin da kuka yanke hukunci sai ka gaya mana mu muna nan tukuni ku yanke hukunci sai ku faɗa ko na zubar garin ne ya ce muna godiya da gudunmawar da wannan kuma yabo yake son ya yi ta yi da ni da kai duka Allah ya fi mu godiya kun gode mu ma da wannan Allah ya saka da alheri akwai gawa ne yanzu da aka zo da ita ana son a yi mata sallah saboda masu gawar baki ne kun ga kuma dole sai sun tsinke wa mutane karatu kamar abin da suke so kenan na wataƙila suna son za su kama hanya amma dai a tsarin mu kafa tsari mu ba ma sallar gawa sai mun gama karatu haka ne musamman in an riga an fara karatu ba za a abin nan ba sai an yi gama karatu an yi addu'a sai a yi sallar gawa sai a watsi to amma yanzu ya za a yi na a'a kula ka taban to ya ce malam tambaya ta ita ce ina da yar uwa ita ce babba a kaina amma ban isa na taba abunta ba amma nawa ko na sani ko ban sani ba za ta dauka har ta yi kyauta har ta yi kyauta da shi to ni ma in nayi mata abun da take yi min na yi laifi idan abun da take maka mummuna ne kai baka jin daɗinsa to me kamata ka saka mummuna da mummuna maka kuma gidi cewa in an muna na maka ka biyar da kyakkyawa dan haka in dai har abun da take maka yana da muni to me kamata ka saka mata da muni ba abun da ya kamata shi ne ka ja hankalinta dukiyarka ba na ta bane inda ta tasarrufi a cikin kayan ka sai da izininka ba haka kawai za ta shiga dan ganin cewa kai dan uwanta ne to shi kenan sai ta dubi kayan ka ta bayar ko kuma ta yi abin da ta ga dama a ciki ba wannan akwai haƙƙin tsare ɗan uwantaka kowa ya tasarrufi a cikin abin da Allah ya mallaka masa ba tare da kowa ya takura ɗan uwansa wannan ba daidai ba ne ta shiga kayan ka ta rinka kyauta da shi kawai haka babu izinin ba daidai ba ne to amma kai ba za a ce kuma ka yi wannan ba domin idan ka yi irin yadda ta yi to ya zamanto kun shafe ko kuma kun zama daidai kenan kai yanzu kana kallonta tana mummuna to yanzu kai ma kuma za ka dawo za ka fara mummuna a rinka kallonka da mummuna so ba a yi wannan na me a ciki a kan sallar gawa mai ake ciki a batun an kawo ta waccan ma da ake kawo ana kawo jira ake sai an yi kaza batun an kawo ta daban ne na'am a ni faccewa ne fa mubarak ku je ku yanke hukunci sai ku kawo mana in kun yanke hukunci kawai ku ce mun yanke hukunci a tashi a yi sallah shi ke da mun yanke hukunci ba za a yi sallah ba sai an tashi a ya za a naɗa ku je ku yi hukunci ku zo kusa yi wa mutane in gina kuma duk
ana saboda baki ne suna so su koma sai sa aka muka
musu ai ba amsa ka bayar ba ba amsa ka bayar ba yawa mun yanke hukunci a je ai mata sallah za su wuce kawai shine magana amma kun tsaya kuna tawari zagaye zagaye shi yasa wani lokacin ko a jami'a in an ba ku jarrabawa kuke faduwa sun abin da aka tambaye ku ba shi kuke ba da amsa ku sai ku ta zagaye kuma za ka faɗi a jarraba yi safu kawai a nan mana duk masu ana nasu yi safu kawai a cikin masallaci in an ba ku ina suke masu dawa a yanzu kan ta riga ta faru sai abinda a to mu ba su taimu tsaya muna cikin cikin sai ba a wajen karin sai ku gaya ba da hukunci to kai ya zai namiji ne amma an ce ku kawo ta da wuri ku baki kawo abu ok a nan ba ne ok ina za ku ne
nan ba su da ita ne sabida mouse da
a'a bacci malam daga ban liman take ba shi ke nan la iya ka a zai isa ma tunda ba mace bane gawar na duk mace namiji ne kuma daidai kansa da ba liman ya kamata ya tsaya Allahu akbar
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله masu saka wannan karatun a radio ko ce ya kuma daga gano tare da ku sai shikenan malam bashi kawai inda da bai dan haka kamar yadda muka bashi shawara shi mai wannan tambaya karama mummuna da mummuna karama mummuna da kyakkyawa abin da ya gabata kenan na gaba shi ne kamar jan hankali ne a wasu da suke da wannan janaraji muke magana akan duk wanda ya gina gidan haya to wajibinsa ne ya saka idan ma'ana gidan haya yana da tarihi a addini tun da can zamanin manzo Allah an yi gidajen haya ba wai wani abu ne na laifi ba abu ne na kasuwanci wanda za ka iya samun kuɗi kuma za ma ka taimaki al'umma a ciki domin duk baƙo da ya zo ya rasa masauki in ya kawo masauki ko da da kuɗin sa ya biya an taimake shi to amma abinda ake nema ka yi shine saka idanu wa masu shiga gidan haya musamman masu hotel ko wani abu kama da haka lalle ne ka tabbatar baka bude wata kofa ta sabon Allah dole ya zamanto cewa ka saka idanu kada inda ka bada haya ya zama santa na shaye-shaye kawai in an zo an biya ka kuɗi shi kenan kai ba ruwanka da komai kada ya zamanto santa ne na wanda ya ga dama zai iya ɗaukan mata kawai ya je yi abin da ya ga dama a gurin wato za ka ɗauki nauyin da ba ka tsammani a ranar tashin alkiyama don haka kada neman kuɗinka ya sa ka rufe idanu kowane mai abu kawai zai iya za ka iya bashi da mugu da kyakkyawa da kowa za ka iya bashi to lalle man sanna sunnatar sayi'a wa alaihi wizruha wa wizru man amila biha karka kafa mummunan abu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu Allah ya ce mu muke rubuta abinda mutane suka yi a rayuwarsu kuma mu muke rubuta abinda suka yi na kafa wasu gurabe suka tafi suka bar shi a bayan ƙasa za mu rubuta musu shi ma don haka kage yanzu wanda ya kafa wannan masallacin misali ko ya mutu to lada yana bin su haka kuma inda gidan giya ya gina wannan zunubin zai yi ta bin su to kada ka kafa ka bar gida haka kawai muna jan hankali a ko ina kai gidan haya ko hotel lalle ne ka saka idanu ba a kawo maka abin da zai zame maka zunubi ba ranar tashin alkiya ba amma asali ka kafa shi halal kuma ta ba shekaran jiya can an kawo su wata magana ko to an zo da abubuwa ana yin abubuwa marasa daɗi kuma su abinda ma ya sa suka ma gane abin sayar musu da gurin aka yi asali ba nasu bane, mai shi din ne yadda kawai zai iya sayarwa suka saya, to amma abin da suka tarar a ciki wanda ake yi mumuna ne, amma sun dakatar. Yanzu kaga shi ma kansa wanda ya sayar an taimake shi, domin inda ba sayarwa ya ba zunuban har yanzu za su ci cigaba. To kuma ana samun mutane da yawa waɗanda suna irin gina waɗannan abubuwan ba ruwansu da mai ake yi, su dai kawai a ba su kuɗi, lokacin biyan su yayi, to ba haka ya kamata ka zama ba, ka sa idan wannan jan hankali ne. Ina fata an fahimta. Yawwa, babu maganar sunan wani ko wani wane ne, amma dai su yadda suka ga abun har giya ana sha, kuma giyar ma saboda sun san wata kila wanda yake da gidan ba zai bari ba, a cikin silin ake sa ta boye, sai lokacin shan ta yayi a nauku, wanda suka bare abun sun samu kwalaben giya. To jama'a, kun ga irin wannan dole a gaya wa mutane su mai da hankali. Kar ka zo kawai kullum alhaji mai gare kana zaune a nan a can kuma ana ta zuba maka zunubi ba kama sani ba, don haka ka saka idanu. An dai fahimta ko? To Allah ya sauke. Na za mu ɗora a kan darasinmu. Ina fata wanda muka ba shi shawara a kan maliman zai same shi, saboda a gyara. Allah ya taimaka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
تبارك وتعالى يتي والذين هم سنة ودند لأماناتهم وتوقع أمانو لنسو وأهدهم دألقور لنسو راعون سلام سكي أيوة. Mun ga yadda magabata ajiya suka yi magana akan amana da irin yadda suke kallon girmanta. Abu kadan za mu dora a kai insha Allah, ku sai mu cira mu shiga ayar da take magana masu waɗannan sifofin za su gaje aljanna. Malai ce ita amana aslun min usulid diyana. Wato amana tana daga cikin asali, daga cikin asali na addini. Dan haka an shar'anta ta ne akan ita wani tushe ne, wani bangare ne na addini. Shi yasa kaji Sayyidina Umar ya faɗa a cikin maganarsa da muka karanta jiya, cewa sallar mai sallah da azumin mai azumi, yace duka ba sa ja masa hankali. In ka ga dama kai azumin, in ka ga dama kuma ka yi sallar, amma dai kawai yana gaya maka la dina liman la amanata lahu, babu addini ga wanda bai da amana. Dan haka duk wanda ka ga yana tanzab da sallah da azumi, amma in an bashi amana zai cinye ta, to bai da addini. Domin ita wannan amanar ita ce aslul din, ma'ana kenan kamar tauhidi yake asali shi ne wurin jibga ayyuka, amana ita ce kamar asali na addini. In an rasa addini, ai in an rasa amana, to za a rasa addini a wajen mutum. Domin kuma kenan duk wanda aka rasa amana a gunsa, to ai kenan salloli da sauran wasu ibada da yake ba su amfana. Kamar yadda muka ba da misali cewa amana ita ce in an rasa ta, al'umma take shiga wani irin garaje. Domin yanzu kamar halin da muke ciki, amana ce ta yi kaɗan, shi ya sa muke cikin wahalhalu da wasu abubuwa da ba su dace ba da mu, saboda babu amana. Shi ya sa malam ana yake cewa hiya daruriyatun, ita amana larura ce lil mujtama, wato larura ce ta al'umma gaba daya. Ma'ana al-mujtama a matsayin ta wadda take rayuwa al'umma, to babu shakka amana a tsare ta a cikin ta larura ce, kamar yadda al'umma take kallon ta ci abinci larura ne. Ai ta san dai larura ce ko? tunda yanzu anan kowa yana jin ba zai rayu ba sai da abinci, to larurar ba zai rayu ba ta tilasta masa sai ya nemo abinci. Al'umma kuma larurar ba za ta iya ci gaba ba ta bunƙasa ko bai na ta zama yana tafiya daidai sai an samu tsare amana a cikinta. Idan ba a samu tsare amana a cikin al'umma ba, to rayuwar wannan al'ummar ta gurgunce kamar yadda mutumin da ya rasa abinci rayuwarsa za ta susuje. Na fata an fahimta. Dan haka girman amana ya kai wannan larura ce, asali ce, wanda yanzu wani ɗayan nan can shi ma ba duka ba da kwana idan baka ci abinci baka kai magari ba, don an ce za a ƙara maka wunin gobe kar ka yi buɗe baki ka wuce. Da za ka ga lallai ba shakka abinci ya zama larura matuƙa ka same shi. Haka ne ko? Domin in baka samu wannan abincin ba, to galabaitarka ta zo, ɗaiɗaituwanka kuma ta zo. In ba a yi sa'a ba ka rasa ranka. To duk al'ummar da ta zauna babu amana a cikinta, to lalacewar al'ummar ne ya zo, ɗaiɗaitewarta ne ya zo, kamar yadda wancan mai rai in ya rasa abinci a larura zai iya mutuwa, to wannan al'umma ma za ta iya mutuwa. Kuma yanzu idan kun lura kusan kamar an kai wannan, don ga al'ummar amma saboda rashin amana ba ta iya yin abin da duk za ta, ba ta da aminci a cikinta. Ko? To yanzu kaga jaka aka samu ko, amma tsoron taɓa jakar ake, mai yasa? Babu aminci. Haka ne? Babu aminci, domin saboda rashin amana mutum ɗaya na iya zuwa ya tarwatsa mu ko ya kashe mu, ko ba haka ba ne? In ya saka wani abun da zai fashe ya kashe mutane, duk zai iya kashe mutane. Haka ne ko? So babu aminci, ba wani wanda yanzu mota ce yanzu misali ka yarda ka danna mata mukulli ka ji ta yi ƙarin takunu, amma ba ka iya tabbata ba sai ka ja ƙofar ka ji wai gangam take, saboda wai kana rayuwa a cikin al'ummar da ba amana. Babu aminci ma yanzu haka ka zo kana sallah, to duk abubuwanka da suke bayanka ba ka da aminci, kana sallah ne kana ɗarɗar, kuma fa wannan inda kake sallar ba fa ba wai gidan arna ka tafi ba, a gidan masallata ne ɗan uwanka, amma ba ka da me, ba ka da amana, ba ka da aminci, saboda ba a tsare amanar juna ba, za a iya cin amanar juna. Yau idan ka ɗauki wannan abu ka kai ma wani gyara, to sai ka ce ba za ka bar gurin ba sai an maka abinda kake tsoro shi ne ba amana. Haka ne ko? Ka je da motarka ka ba da gyara, kana da uzuri, amma wai wanda ka ba mai gyara kana jin tsoron ba za ka tafi ba, saboda za a yi maka mai. Idan ya kafa gyarawa sai ka ce a tara maka, in waya sai a ce ka tattara ta, gobe zan dawo da ita sai in dawo maka. Wai duk dai me yake nunawa? Me yake nunawa wannan? Rashin aminci, babu amana, don kana jin tsoron zai iya ɗaukan wani abu na kayanka kila ya sayar ya saka maka mummuna. Haka ne ko? Yawa, shi zan ga wani ya bada aiki sai ce ba inda zan je, muna nan da su haddare. Yanzu rashin amana ne ya sa ka zauna haddare, kana da uzurin da za ka je kai, akwai ayyukanka da yawa, amma kana tunanin farnar da za a yi maka a nan ta fi duk abin da za ka je kai. To ya jama'a, idan haka muka dawo, ina maganar security zai iya samuwa? Tunda yanzu waya da ka ba da ita gyara ba ta da security, kana sai kai da securityn ta. Wataƙila kuma a security da ka zauna lafiya ka samu abinci, mai yiwuwa wanda yake jagorantar ka akan security shi buƙatar sa ya samu kuɗin security ba ya baka security ba. Haka ne? In buƙatar sa ya baka ya samu kuɗin ne ba wai ya baka security ba, to kaga zai iya karɓan kuɗin ka kuma ya barka ba security. To wannan kuma kamar kusan abin da yake iya neman ya faru kenan, ko yake faruwa
dan haka an rasa ma yadda za a yi. Sai ka cewa kudin da ake tilawa akan security yayi yawa kuma babu security, to me kenan, me yake faruwa? Ba mai iya amsa wannan tambayar a nan. Sai dai kawai a ce babu amana ce kawai, amanar aka rasa. To wannan shi ne, shi za a shi ke nan amana. Jama'a ita ce asalin addinin ma, idan da za ta tsaya kowa ya huta. Shi sa wannan ayar da kake kallanta Allah ya gama ta cikin ƴan jumloli guda biyu, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kana ganin kamar ba abun nan bane, ta kunshi duk rayuwarka gaba daya. Wallahi duk rayuwarka in an tsare wannan ayar akai aiki da ita, to shikenan. Shi sa bari ka ji inda malamai suke da ganin cewa waɗannan guraren duka ana buƙatar amana ta shiga gurin. Idan ta shiga to kun huta. Shi za ya ce maka hiya daruriya, ita larura ce lil mujtama, ga society, al'umma gaba ɗaya. Sai ma ne ya ƙara ya ce la farqa fiha, babu bambanci a tsare amana baina hakimin wa muwazzifin, tsakanin mai hukunci da ma'aikaci. Mai hukunci ya tsare amana, ma'aikaci ya tsare amana. Yace babu bambanci tsakanin sami'in wa tajirin, babu bambanci tsakanin mai sana'a. Ita ko sana'a shine dama abinda ake kira sana'a shine abinda yake tafiya da ilimi. Yanzu wannan teburi ne sana'an tashi akai. Idan ka zo ka tara katakon ka zula wani idanu, ba kowa ne zai iya ba. Wanda zai zo mai da shi ya zama tebur din nan, to sai ya koyi ilimin hada waɗannan abubuwa. Wannan shi ake kira mai sana'a. An gane? Ko in ka kawo yadi ka ajiye, wanda zai iya kikketa shi ya mai da shi ya zama riga, wannan ana kiransa sana'a. In ka kawo fili ka ajiye, wannan yana son za a mai da shi makaranta ko masallaci ko gida ko wani abu. Wanda zai zo yi wannan aikin ya kacanta na filin ya fitar da waɗannan abubuwa, shi wa ana kiransa sana'a, don da ilimi yake aiki. Amma kasuwa wata aba ce wacce tana buƙatar ilimi, amma ba irin wannan da muke magana ba. Ita tana buƙatar ilimin haramci ko halal. Dan haka kawai yau din nan baka taɓa sai da ba, in an zo an jibga ma kaya za ka iya sayar da shi, in an ce duk wannan kowa ya zo 10,000 ne. So ko ba ka da ilimin komai, an gari kawai 10,000, kuma za a iya cewa ka yi tajir, ka yi kasuwanci, domin gafiyar kuma an samu riba. To da mai sana'a da mai irin wannan kasuwar, dukkansu ba bambanci, kowa yana buƙatar amana. Kowa yana buƙatar amana ta yi aiki a wajensu. Wa mazari'in, haka mutumin da aikinsa noma ne yana buƙatar amana. Idan ya ba da bareba a gona, a tsare masa amana. In ya ba da aiki, ya tsare amanar ma'aikata, ya biya su. An gane ko? Wala baina ghaniyyin wa faqirin, mawadaci yana buƙatar amana akan wadatarsa, a tsare masa wadatarsa. Faƙiri da zai zo yayi aiki a ƙarƙashin mai kuɗi yana buƙatar yayi aiki bisa amana, ya tsare amana. Wala kabirin wa sagir, babu bambanci wajen amana. Yaro ƙanƙani yana son a tsare masa amana. An gane? Domin in ya girma da amana, ya san amana, to shikenan. Babba ana buƙatar ya tsare amanar yaro da ya haifa, saboda shi karan kansa amana ce a wajensa. Wanne ne ba wanne ne ba, inda a wajen amana ne. Kuna ganin in duk waɗannan an samu kowa ya tsaya, ai an gama ko? Tsakanin hakimi mai hukunci, mahukunta, gwamnati kenan, amana. An gane? Su sauke amana tsakaninsu da ma'aikatansu, ma'aikatansu su sauke amanar aikin da aka dora musu. Za a tsira ko ba za a tsira ba? Ai abin da ya sa wasu ƙasashe suke ba mu sha'awa kenan, mu kuma ba mu sha'awa ta mu ƙasar. haka ne? Saboda me? Saboda an tsare amana, an tsare dukkan haƙoƙi da ya kamata. Ba ma'anan abubuwan sai kaga ba haka suke tafiya ba, to shi za mu ke ta samun mai matsaloli ko? Fahiya ita amana ɗin nan sharaful ghani, wato girma ne, daraja ce ta mawadaci. Duk ɗan kasuwar da ka same shi yana da kuɗi, yana da amana, to banda kuɗin sai an bashi wata daraja ta ɗaukaka ta musamman. Alijuwa da ya yi suna wajen amana, duk yadda kuka da shi ba zai ci maka amana ba. To ba kuɗinsa kaɗai ake kallo ba ne, darajarsa a tsakanin al'umma amana ce, ba kuɗin ba ne. Haka ne? Saboda akwai wanda kila za ka same shi ya fi shi kuɗi, ya fi shi komai, amma saboda rashin amana mutane suna tsine masa. Haka ne ko ba haka ba? To kenan ashe amanar daraja ce ba take jawo maka ba na wasa ba. Shi yasa duk wanda ya tsare ka sai Allah ya ɗaga darajarsa. Sharafun lilgani daraja ce ga mawadaci, sharafun ce ita amana lilfaqir ga matalauci mabuƙaci. An ba shi aiki amma ya tsare amana, gashi ba shi da kuɗi, amma a inda aka ba shi aiki sai ya samu dukiyar wanda ya ba shi aiki, ba shi da kuɗin kuma amma zai dawo da amanar ya ce wannan samu muka yi a wajen aiki ba, don haka ba namu ba ne kayanka, zai yi daraja ko ba zai ba? Zai yi daraja ma. Sau nawa misali ake bada, ina jin wata shekara an taɓa samun wata hajjiya wata tsinci daloli a Makka ko? Ta kawo kuɗin, ta je ta ba wa hukumar alhazai ko? Ya zamanto saboda wannan an yi mata mai, an girmama ta. Sharafin ne ko ba sharafin ba ne? Girma ne, ta samu girma, kuma a cikin kuɗin ta samu wani abu. Saboda shi karankan da wanda aka yi masa wannan bai taɓa tsammanin abin zai faru a haka ba. Ga bukata, ga talauci, amma talaucin bai sa an ci amanar ba, aka dawo da ita aka bayar, sai aka samu daraja, kuma sai aka samu halal, kuma aka samu girma a gurin Allah saboda an tsare amana. Yanzu malam masu sana'a nawa za ka haɗa da su ba za ka samu wannan amana ba? Dole mu shawuya, wallahi dole mu shawuya ma, kawai kowa ya shirya zai sha wahala. To ya kake son a gaya maka babu amana sai a ce za ka ji daɗi? Ai ba zai yi ba, kawai kuma shirya zai sha wahala. Wane ne Allah ya gyara muku? Ban gane Allah ya gyara muku ba. Yanzu duk abin da ake faɗan ba Allah ne ya ce ai ba? To ya kuke so shi zai zama ko da ya muku aikin? To ai kenan maganar banza ne wannan. Yawa to dama-dama. Dama-daman ta ce Allah ya baka ikon gyarawa, wannan kuma kai daidai. Amma wai kana tsammanin yanzu bari Allah ya zo ya gyara? Wani yana cewa gyara Allah fa ba abun nan bane, ina jin duka za ka yi. Ba abin da ya kamata kenan a nema ba ko? Sai dai ka yi ta'addu'ar Allah ya baka iko ka gyara, in duk al'umma ta lalace to kai ka zamanto yadda za a yi, ka yi ƙoƙari ka ga cewa kai baka shiga cikin lalatattu ba, ka zama cikin masu gyara. Ya ji?
Ina jira ku.
Saboda haka ya zamanto cewa mai sharafin ne lil gani, sannan sharafin ne lil faqir, kowanne daraja ce a gare shi tsare amana. Malamai suka ce kuma wa fahrun, amana kadai ta isa ta zama abun da za ka yi alfahari da ita. In Allah ya ajiye ka mai tsare amana, abu ne wanda za ka iya alfahari da shi saboda girman abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba. Sannan sai ce wa wajibul muwazzif, amana wajibin ma'aikaci ne, wajibin ma'aikaci ne tsare amana. Saboda me yasa ake ta ambaton ma'aikaci? Saboda mai shago a kasuwa misali, an gane dukiyarsa ce ko? Idan ya ɗauko yaro yana masa aiki, yana masa aiki ne a ƙarƙashinsa,
su biyu ne. Watakila ka samu inda ya tsare amana ba ɗaya kun waɗanda zai cuta ba su da yawa. Amma ma'aikacin gwamnati duk ɗan ƙasa yana da haƙƙi a ofishinsa. Duk ɗan ƙasa yana da haƙƙi a ofishinka. Idan dukiya ce aka baka, to duk ɗan ƙasa yana da haƙƙi a wannan abu. Dole ka tsare, ba za ka sarrafa dukiyar ba sai ta yadda ake so, ta yadda ƙa'ida take. Saboda idan ka sarrafa ta, yau wani ne ya zo ya amfana wanda kake tare da shi. Baɗi kuma watakila wani za a haifa wanda ma baka san shi ba kuma yana da haƙƙi a gurin a matsayinsa na ɗan ƙasa. Shi yasa ma'aikacin gwamnati amanar da take kansa tana da girma. Idan baka sani ba ya kamata ka sani. Amanar da take kanka tana da girma. Saboda ba wai kallon kawai wanda ya shigo ofis ɗinka ake yi ba. Ba wannan ake kallo ba. A'a, abin da ofis ɗin yake yi ai zai ya shafi 'yan ƙasa ne. Yanzu ka ɗauki ofishin minista. A ce an zuba masa kuɗi saboda al'umma ta samu lafiya. Yana zaune ya sakaci ya yi galala. Mutanen ƙauye ba sa samun magani. Ba sa samun kula. Wannan ofishin ya inda amana kenan. Bai isar ba ko? To watakila kuma shi in bai yi sa'a ba a matsayinsa na minista. Shugaban ƙasa da ya ba shi kuɗin da zai yi aiki. Watakila ma in ba a yi sa'a ba shugaban ƙasan ya fita. Don ya ba shi kuɗin. Haka ne ko? Zai iya yiwuwa aiki. Duk abin da ake bukata a rubuta ko shugaban ƙasa ya bayar. To zai iya yiwuwa ko yanzu ministan ku ne yake da matsala. To haka kuma amana za ta taso daga minista tana saukowa, tana saukowa, tana saukowa. Duk masu aiki a wannan gurin amana duk tana bin su. Haka idan misali education ne, ma'aikatar ilimi ne, gwamnati ta riga ta yi duk abin da ya kamata. To amana haka za ta. Shi yasa a aiki dole akwai bibiya. Dole ko da shugaban ƙasa ya bada kuɗin to akwai amana da ta rage a kansa kuma ta bibiya idan an yi ko ba a yi ba. Saboda in ba a yi ba ya cire wannan mutumin. Kawai. Dama a siyasatu shar'iyya na Ibn Taymiyyah duk wanda ya yi al'azulu ne shi ne a cire shi a nesanta shi daga wannan gurin don ba zai iya riƙe amana ba. Shi za su yi na Umar da aka zo masa da mutum biyu ana son za a ba su ofis a dukiyar mutane. Wannan kullum yana masallaci. Da shi ake sallar jam'i, da shi ake komai, kuma ga takardunsa sun iso. Amma ga wani shi kuma sai an yi raka'a biyu kullum ana tsere masa a sallah baya samun jam'i cikakke. Aka zo da su gaban Sayyidina Umar. Umar ya ce to gaskiya wanda ake yawan tsere masa a sallah baya samun jam'in nan shi zai nada. Yanzu kai a hankalin ka kana ganin kamar bai yi ba ko? Saboda haka shi din ya nada. An tambaye shi dalili ya ce wancan mai yawan sallar da ya zauna a masallaci kullum yana kai ba shi da ƙarfin
zuciyar taka wanda ya zalunci. A ƙarƙashin ma'aikatarsa in wani ya zalunci zai ce karka take sai a bashi. Watakila ne ma ya fakanta. Amma wannan da ya samu kullum zalla tana kucewa da yace zai taka shi. Koran sa ba zai kuma zai hukunta shi. Yace zai zauna ka shi ya kaba ka abawa. Kame kenan wato yawan salloli kamata kuma ba sa iya burge mutane. Sauƙi amanar ka ake ganin ta burge mutane. Shi za ta yi na Umar ya ce sallar mai sallah ba ka iya masa abin azumi mai azumi ba ya iya masa wani abu don haka in ka ga dama kai sallah in ka ga dama ana dai gaya maka la dina liman la amanata kawai in ba ka da amana ba ka da dini. To da kake nan gara wanda yake tafka yau ya samu gobe fadi amma ya tsare amana to addinin sa kuma yana nan. Amma wannan kuma da ya zama to ya kasa tsarewa wannan sallar ba shi yau mutane amfani ba. Na'am. Ba ta yin fari ba saboda amanar ba ta ita inda ya kamata wani abu da zai wata kura ba ko dole ne sai ai yi wa kasa ku ne na in ba yake ne to kai ne na ba to dinne to dina na yi ba ne ba yawa saboda haka amana ita ce me asali na wato na addini yawa amana ita ce dan haka ana da dokar su tsare ta shi yasa ma'aikacin gwamnati yake da girman al'amari dama ka dole ya zama to cewa a kula da waɗannan sannan kuma yake cewa ita amana wajibin ma'aikaci ne kuma ra'asul mali tujja duk ɗan kasuwa da ta sani ko kamfanoni capital nasu ƙarfin jarinsu shi ne tsare amana komin kyawun abin da kake siyarwa in ba ka da amana kamfanin da tsaya a zo ka yi ciniki da mutane kuma ka ci musu amana kamfanin ka zai tsaya ko ba zai tsaya ba zai tsaya don haka amana ita ce capital ƙarfin jarin ita ce ƙororuwar kuɗinka ka tsare ta kawai idan ka tsare ta Allah tabaraka wa ta'ala zai maka abin da ya kamata kuma amana yake sababu shukratin sani amana ita ce sanadiyar ɗaukakan mai sana'a duk wani mai sana'a da ka sani idan ya tsare amana wannan amana ita ce sanadiyar ɗaukaka ba ƙwarewarsa da iyawarsa ba ya tsare amana ne tunda za ka ga da yawa akwai wanda sun ƙware a kan sana'arsu amma saboda babu amana babu alƙawari ko ya zamanto ba sa iya yin komai sai su ta zama ba aiki shi za a ke zuwa su mutane sai a rinka cewa wani ya iya aiki amma mashi bai ci wai galibi irin waɗanda suke wannan kwakwalwa ta sai ka zaɓe su suna da shi bibi ta a kin amana da ya daina shi mashi bibi ta kawai babu amana ta da haka a daidai zuga kawai ta ƙware wai yawancin su shagaltar ture ba za iya abin nan a kawai ka ci amana da ya ba sa a ba mutane sai suka daye suka waje maka da zama su ba mai kawo ba aiki kuma wani yana shafan dima daga cikin masu sana'o'i sababu shukuratin sani wa sirru najahil amil amana yake shi kace sirri na tsiran ma'aikaci duk ma'aikacin da ya tsare amana to yana da sirrin da Allah zai tsiratar da shi daga duk abin da ake nema na ya fada in ka tsare amana Allah sai ya tsirar da kai wanda Allah ya masa alƙawari zai ba shi jannatul firdaus shi za ka dogar ta aiba zai yi ba Allah zai kare kayansa da haka duk yadda wani yake son ya maka wannan cin mutunci ko ya maka abin da ba shi kenan ka tsare amana ka gani za ka ga yadda abin zai ci sirrul bazar kuma yake ita ce sirri na dukkan wasu kamfanoni da abubuwa na shuke-shuke ko na ƙirƙire ko na wasu abubuwa da duk ka sani amana ita ce sirrin cigabansu sannan ya ce wa miftahu kulli taqaddumin bi iznillah duk wani cigaba a duniya da ka sani duk cigaba da ka sani a duniya mabuɗinsa amana ce duk wani cigaba yanzu mun cigaba da kowa shi baya an ci baya ko to akwai kasashen da suka ci gaba to da suka ci gaba mai ya ba su ci gaba ba mu mai amana a ciki akwai tsare amana tun da ai wanzu ka ga kawai kai agreement ne da su ka ba su kuɗi kuma za su yi maka abin da duk kake ai kuma yadda ya kamata yi maka haka za a ma saboda ana da amana har ma lokacin zai ka zo kai ta mamaki ta yaya su ba musulmai ba kuma gashi suna ci gaba ha ayi ita ba ka tun farko mun ga abu cewa Allah ya fadanta ta saboda tattalin arzikin mutane ya zama abin ki rayuwar zama cikin aminci dan haka za ka iya samu wani wanda ba musulmi ba ne yana da amana ko ba a samu za ka iya samu wani kuma musulmi ne amma bai da amana to ka gwada su idan sana'a suke ga shagon wannan ga shagon wannan ko ga gurin aikin wannan ga gurin aikin wannan ka gwada su ka gani watakila sai ka ga wanda ba musulmin ba da ya tsare amana ya fi wanda ya ci amanar samun ci gaba a fili yake mutane suna ganin wannan domin ba haka ne me ya kamata dan adam ne shi ne ya gyara ko ya gyara wa maddar kulli sa'adatin wa falah bi idhnillah yace amana ita ce makulkula makulkula na dukkan wani tushen arziki da ka sani da kuma duk tushen wani abu da kake tsammani na tsira ko samun babban rabo mana yace duk waɗannan amana ita ce ta tattara waɗannan sirri kuma wallahi ina biya mu da an tsaya a kan wannan da mutane za su gida to amma babu yau babu limamin ka bai da amana kai kanka ba ka da amana gwamnan ka bai da amana ma'aikacin ka bai da amana kowa ya yarda cewa ana rayuwa ta larura bukatar sa kawai shi ne ya samu ba zai iya hakuri ba wajen tsare amana za mu sha wahala kuma wannan shi ne abin da yake bin mu yanzu mana ya ce walaysatil amanatu maqsuratun fil wada'i amana ba ta kasance kawai wai akan ajiyar da aka baka kare ba wanda aka amince maka mutane suka baka ajiya min nuqudin na daga kuɗi ko wani abu bai kama da haka balin amanatu awsatu min hadha kulli amana ta fi karfin haka ta shiga ko'ina wal amanatu fi amalu li kulli malin lahi fi liqa hatta ma abin da zaka yi ma Allah da'a ka aikata aikata shi ake kai ma Allah da'a ciwa amana ce kuma amanatu li kulli amanatu li kulli malin lahi fi mukhalafa wa ma'siya duk abin da kuma kaga Allah ya hana shi ya ce sako ne to shi ma amana ce ka kare wannan abu kada ka aikata shi wa an kana dalika fi ibada wana abu ibada ce ko ba shi da wasu malamai suke cewa as-salatu amana sallah amana ce matlubu minka an tu'addiya ma fi waqtiha ana ne ba a wajen ka tabaka ita akan lokaci illa ya kun uzuru shar'i in dai babu wani uzuri na shari'a kuma ka zo da ita bukan bil khash wa jismul mutma'in jikinka ne zai tare da kushuki da koma duk waɗannan ana buƙata tare da sallama ma Ubangiji duk sauran nau'o'in ibada da ka sani wanda kake yi shi ma ibada ce kai ma ne ke cewa hatta yin shurunka ya zama amana kana tuna Allah ba wai yanzu ka yi shuru a shi tunanin ya za a yi kai zulumi kake yi ba yayin shuru amma me kuke tuna yadda za a yi ko a fannin gidan wani ko yadda za a yi a shiga ko da wani lokaci za mu ko ya za a yi duk waɗannan amana ce kana cin amanar tunaninka domin tunaninka amana ce ka tsaya ka yi tunani abu mai kyau wanda zai amfani wato al'umma kamar lokaci ake cewa ya karatu ko kuma ina jin har lokacin da na yi zanen kan samun wani ciyar ciki ko sallar ba da muke ba su ita ba za ta fita ba ita ma ta shige wannan ta to da ma ina ganin kamar wannan kan ya yi kama da saƙonni sun ci ta yaƙi ta har ko amma kun san kuma ayar magana a hudu ta yi wannan zai na kun ne amana ce ya yi kowa a hajji shi a tsawon yi banko shi wato shi ma a zo a yi magana a kansa an zo ka zai tsaye ba mai tsayin da muke sai kisa kada ya tsaye ba mai shiga muna son mai shiga an janna ce guda ne ka kuma ruwa rasul annabi ne ya rasul da kristos muna son mu kaiwa ma mai yi wani haka da ke insha Allah tun da yau ana 27 gobe da sakwa bibi da tara a yi kanta da na tunar da lamarin da zuwa a yi ba za ta zobara da su da ya kuma za ku yi alkawari to shi ke nan ga amana ga alkawari da ku alkawari za a zobara da ni kallar والذين هم لأمانات وأهلهم راعون ولا أبوكم لا 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 أبوكم ل
matan da bara ku zo ba to sai ku je mu kwanta Allah ya yi albarka
amin ma
dai ma gobe idan Allah ya yi mu ma dora insha Allah to اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله في ذكر سيدنا يا الله في مال الحرم يا الله في ثياب من القرى كرم يا الله هنا رقمك لما لا يبيع أولا الجنة أكثر من أكثر من الله هنا رقمك يا الله تسترهم يا الله في مال الحرم لا يبيع مجد هنا رقمك يا الله وقد تترك الله تبارك رسول الله يرسل كل شيء الله في يسر رسول الله ما سترك يا الله وأن الزاد هنا رقمك يا الله تسوق قام نشيد مجد تسوق قام وأن الزاد الله هنا رقمك رحمك يا الله مجد هنا رقمك جمالك كرم درجة ذات القدر الله هنا رقمك يا الله تأمسى هنا وقد الأدوى الله ما رسال فيه وكواك تسوى يا الله مجد فصلا فيه كتار وسوى يا الله الله تقول أنت منافية أبرتك سندوك يا مدعاهم ومعكم ورجيدا جاءوا تتصور جمعا على روح سوشي مكتن يا مصر أنبرتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وموتنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين